Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke nemo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda sabon shugaban kasar Amurka zai sanya tsare-tsare da za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya. A jiya Talata ne al'ummar kasar Amurka suka kammala gudanar da babban zaben kasar wanda ya samar da shugaba da zai jagoranci harkokin gudanarwa a kasar. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Ahmadu Abubakar Akwanga ya bibiyi yadda zaben ya gudana.
To abin da na gano dai zaben bai ba ma mutane mamaki sosai ba idan kika lura da harsashen abubuwan da suka rika faruwa kafin zaben da lokacin zaben da kuma har lokacin da aka sanar. Bari baki misali da Arizona. Kin san in baki manta ba ita Kamala Harris an taba ba ta aiki na inda za ta rage bakin hauri. Kisan jahan na kusa da Mexico, suna da makwabtaka da Mexico. In kin bibiyar maganganun da mutane suke yi kafin zaben sun ce ba ta yi aiki da aka abin da ake zata ta yi a gurin ba ta iya yi ba. Shi kuma bangare da Donald Trump a wannan jahan dokan da yayi wancan lokacin na maganan kamfanoni ya sa ɗaya daga cikin kamfani da ke tashi a garin kamfanin kwamfuta ɗin nan ya sa mutane sun samu aikin yi kuma an samu kuɗi sosai. So irin waɗannan abubuwan shi sai dinga ba shi dama. To tun daga jiya da muka fara ganin waɗannan harsashen sai muka tare cewa shi Trump zaɓe zai kafa wani tarihi, shi ne shugaban ƙasa na biyu wanda ya yi zaɓe ya yi shugabancin ƙasa aka cire shi ya sake dawowa ya ci zaɓe a tarihin Amerika.
Ta yaya wannan zaɓe na Amurka zai taimaka wajen kawo wanzar da zaman lafiya a ƙasashen duniya?
So kin ga musamman yanzu nan da tattalin arzikin duniya kusan gaba ɗaya yana cikin tsakani wuya, domin in kina bibiya abin da ke faruwa yanzu nan za ki ga wani lokaci ma kaman kana Najeriya sai ka ce gara ma Najeriya da wasu kasashen. To kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan abubuwan shi ne yaƙe-yaƙe, musamman yaƙin da aka fara tsakanin Rasha da Ukraine yana ɗaya daga cikin abin da ya saboda kin ga Ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasa da take noman alkama da ake amfani da ita a duniya. To yanzu wannan yaƙin sai ya sa noman ma ba a iya samun wannan abu. Ba a iya samun alkama sosai, yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadan fulawa da wasu abubuwa a ƙasashenmu. To abin da ke gaban Trump yanzu shi ne ƙoƙarin da zai yi a samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashen da kuma sauran guraren. To idan aka haka mu ƙasashenmu da suke tasowa musamman mu nan Afirka za a samu ci gaba, tattalin arzikinmu zai bunƙasa, amma sai in an samu zaman lafiya.
Wata 'yar siyasa da ke harkar tallafawa mata Chikas Kumley ta ce tana fatar ganin sabon shugaban kasar na Amurka ya ba mata guraben da za su kawo sauyi mai ma'ana.
Gefen da ina ga zai yi kyau shine harkar samun lafiyar mata a health kenan. Mata ne sukan aiku, sukan je asibiti, suna kai yara asibiti. Ya kamata ya duba wannan gefen da kyau so that duk issue da ya shafe lafiyar jikinsu ya zama yana kan priority na abubuwan da zai yi ma mata. Kuma appointment da za a yi a nashi cabinet yadda su suna yin nasu ya bambanta da namu, amma muna son ya sa mata da yawa a ciki because mun san cewa mata suna da hikima, mata kuma suna da ilimi wanda in aka ba su hanya su yi contribution a cikin gwamnati zai iya bude hanya mama mata kawai ba wadda taimake iyali da jama'a duka. Mun san cewa abin da ya faru a Amerika ba Amerika kawai zai tsaya ba, zai shafi wasu kasashen duniya.
To idan ya kyautata ma mata a America ta yaya zai shafe mu musamman a kasashe masu tasowa?
No, zai shafe mu sosai kuma a hanya masu kyau because muna da su kungiyoyi da su organizations wanda suna aiki a wurin kuma suna aiki a kasashen mu anan. So wasu abubuwan da yana shafe mu anan wanda mu muna ganin gwamnati ba za ta iya dauka nauyin ta ba. Wayannan organizations sukan taimaka a yi aiki akai. Kamar yanzu haka muna kai yin wasu programs da su training akan yanda za a kare ma mata karfi kuma wayannan organizations da muna aiki da su din ba gwamnati bane dukan su daga America din ne so mun san cewa through wayannan organizations mata a Nigeria da wasu kasashen Africa za su samu tallafi kuma za su samu karfi because in mata su samu karfi a nan da zai shafi matan nan kawai ba zai kyautata wa Africa duka kuma muna fatan cewa wannan zaben da suka yi zai kawo canji mai kyau wa mata.
Ga Mr. Herbert Daniel kuwa tsarin jam'iyyar Republican ya fi ba da fifiko wa kasar Amurka ne.
Shin zaben shi Trump as a person, or let me say the Republican Party nasu, da suka sayar da shi zama shugaba, suna da nasu ka'ida na foreign policy, wato na relationship tsakanin kasa da kasa, daban da America.
Wato hulɗa tsakanin kasashe
kenan. Hulɗa tsakanin kasashe kenan. Nasu sun fi karban abin da muke kira bilateral relationship more than multilateral relationship. So by bilateral relationship, kuda na kasa daya da kasa daya da kuma bai za su samu a tsakanin su then multilateral kuma shine huda na kasashe da yawa Trump shi relationship na America da kasan da ya zaba shine zai focus na kai wannan duk taro din da ana yi na NATO a ce duniya mu hada kai tare domin ayi wannan ayi wancan zai dan samu dan tangarda NATO yanzu kam sai dai su daura jama'ar su da kyau domin Amurka wanda shine ya kamata yana supporting all peace effort da ake yi yanzu supporting da dama ana samu ba shine za a samu ba domin America yanzu based on policy na Republican Party shine America farko that is America first so su yanzu interest nasu ne za su protect and kafin interest na wani kasashe na waje so idan policy din ba zai shafi America da za su samu amfana daga cikin shi ba za su preferring su focusing a wanda zai musu amfani.
So yanzu kana ganin kaman irin yakin Ukraine da Russia da kuma Israila da Palestino duk wayannan ita America ba za ta kawo karshen irin wayannan yaƙe-yaƙe da tashin hankali ba.
Based on the campaign promise in the Trump yayi both she din da Kamala Harris din sun faɗa cewa they will make sure cewa an kawo sulhu tsakanin Ukraine da kuma Russia and then Palestinians da kuma Israel. But mun san cewa some of these campaign promises da ake faɗa idan an ci zabi ba lalle ne a wata da abubuwan da aka promise din ba. But the way ake ganin war din yana ta ci yake karewa na san za ka wani level din da dole za a rage zafin ka. And I trust that cewa Trump zai wuna abu a kai because Amurka da Israel suna da relationship dangantaka ne nisan shekaru shine muna fatan cewa zai zama canji mai alheri ne ba canjin da za ci gaba da tura ma wayansu makamai don su ci gaba da yaki ba domin a cikin yaki nan akwai wanda suna kera makami da suna siruwa kasuwanci ne so a rana a saka sai a ce an daina but fatan mu shine cewa za a ji
Comrade Nuhu Shehu Kanam wanda shi ma ya bibiyi yadda zaben ya wakana yayi fatar kasar ta Amurka za ta taimaka wajen kawo zaman lafiya a sauran kasashen duniya.
Tun daga ran da aka fara sa zabe zuwa lokacin da yau alkaluma suka tabbatar da cewa shi tsohon shugaban kasa kuma zabeɗɗin shugaban kasa yanzu na 47 Donald Trump yayi nasara mun tabbatar da cewa ita tsarin demokradiyyar America kamar yadda kika sani akwai dokoki da ka'ida da sharuɗa kuma bisa ga irin bibiya da muka yi rabukan za a iya cewa sun wanzu cikin kwanciyar hankali da lumana da zaman lafiya wannan shine babban nasara wanda zamu iya ino cewa an samu.
Kana jin kaman ta yaya zai taimaka mana wajen kawo zaman lafiya musamman game da yaƙe-yaƙen da muke samu da ƴan ta'adda da sauransu?
To kin sani ita ƙasar America babban abin da Trump yayi yakin neman zaɓe shine mai da hankali wurin damuwan da ya damu America. Wannan shi yasa kika ga yawancin Amerikawa din suka bashi goyon ba duk abin da yake gwanzuwa a duniya in dai ba zai zaman to ya kai ga cimma muradun America ba wannan ba damuwar su bane an kuma asali ma kin sani ita yankin mu na Afirka gaba ɗaya ma ba wata yanki ne wanda ake ganin cewa suna da wani babban bukata na bukatun kansu a wannan yankin ba. Duk abin da ke faruwa shine kowace kasa dama a abin da ake kira foreign policy tana la'akari ne da abin da menene ainihin muradin ta da bukatun ta a wannan kasa inda za ta yi alaka da ita. Amfanin da za ta samu. Najeriya kuma a kwanakin baya ina da kididdigan da ke nuna cewa a kasar Amurka kawai 'yan Najeriya sun kai 25,000 waɗanda ƙwararrun likitoci ne. To kin ga duk abin da zai je ya faru alaka da ke tsakanin Najeriya da Amerika mai ƙarfi ne, amma dai mu sani cewa bukatun Amerika a Afirka shine zai furin jayi ba lallai bane ya zamanto mu samu wani gawurtacciyar goyon baya akan yakin da muke yi da 'yan ta'adda a yankunan musamman ma Afirka ta yamma ababuwan da ke gudana. Saboda idan baki manta ba lokacin da yake karo na farko ya bai bada haɗin kai wa gwamnatin Najeriya wurin neman jiragen da ake nema domin a yaƙi 'yan ta'addan Boko Haram ba. Ba a yi nasara ga faɗan Boko Haram ba sai ran da aka samu canjin gwamnati a Amerika zuwan Biden ya bada haɗin kai wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wurin samo dukkanin kayayyakin yaƙi da ya kai mu ga samun gawurtaccen nasara da wannan rigiman Boko Haram ya kai ga ƙarshe.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.